demokradiya a yau. Cikin shirin dokar hana kiwo ta jihar Benue bata tauye yancin ƴan ƙasa ta yin walwala ba, abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Babu abin da ya ɗauke hankalin gwamnatoci a kowane mataki a Najeriya a yau kamar batun tsaro, musamman rikicin manoma da makiyaya. Tsarin mulkin ƙasar ya fayyace ikon gwamna a ƙarƙashin kashi na biyar ƙaramin layi na biyu na kundin tsarin mulkin Najeriya. Kuma babu mamaki annan ne watakila aka ce gwamna shine shugaban tsaro a jiharsa. Kuma babu shugaba da zai zuba ido ko ya naɗe hannu ya ga ana hasarar rayuka da dukiya bai ɗauki mataki ba. To sai dai duk mataki da za a ɗauka, in ji masana, tilasta ya kaucewa yin karo da tsarin mulkin Najeriya. Nan gaba kaɗan za ku ji abin da lauya zai faɗa kan dokar hana kiwo ta jihar Benue. Amma kamin nan, Ibrahim Abdulaziz ya nemi jin ta bakin tsohon darakta a ma'aikatar noma ta tarayyar Najeriya mai kula da sashen dabbobi Alhaji Usman Micika kan wannan batu na gandun kiwo.
Ita gwamnati da sana muna da ma'aikata wanda ya kira range guard, grazing control assistant, waɗanda hakkinsu ne su lura da waɗannan wurare. Wuraren nan an yi su ne bisa doka, akwai law da ta establishin waɗannan. Shi ne ake faɗa colony da randa babu doka. Abinda babu doka kuma in kai duka banza ne. Akwai doka ta establishin waɗannan.
Kamar yanzu su jihohi yanzu misali suna maimakon su wannan doka sai suka koma akwai abin da ke anti open grazing bill.
Wannan dokan ni kaina ban yadda da ita ba. Ba zan kuma yadda da ita ba. Ina da na hujjoji.
To me ne hujjarka?
Hujja na ɗaya, ko hanya in ana yi ana nuna mutum ga inda za ka bai hanya da za yi temporary kafin a gama na farkon. Ba za ka ce da dare kurun ka zo na kayi tunani kai kanka ya yi maka ka ce kai wannan dokan kuma dole a bita. Babu dole. Ita namu in ba dai an amending constitution namu na Najeriya 1999 amended 2011 ta ce ta hana movement na kowa, dabba yana da nasa, an ba da iko kai moving duka kai tafiya.
Akwai shi a kundin mulki?
Akwai shi a tsarin mulkin namu na Najeriya. To ya kai baka da tsarin mulki ka fita kake kai?
Na tambayi lauya Hassan Liman shin me zai ce kan dokan nan ta hana kiwo da gwamnatin jihar Benue ta kafa?
Na yi karance-karance kuma na karanci musamman doka da jihar Benue ta yi. Amma jihar Taraba da jihar Ekiti na ji sun yi dokar amma ban karanci wannan dokar nasu ba. A na jihar Benue musamman kashi na 19 na dokar nasu da kashi na 12 da kashi na 20. In aka karanta wannan dokar nasu za a ga cewa wannan dokar musamman ya yi karo da kashi na 41. Da kashi na 42 da kashi na 43 na tsarin mulkin Najeriya. Idan a kashi na 19 na dokan da jihar Benue ta yi, ta ce makiyaya ba su da dama su bi cikin jihar Benue musamman da dabbobinsu a ƙasa da sauransu. Wato a nan in aka yale za a ga an ɗauke ko an tauyewa su makiyaya musamman masu shanu da sauransu hakkinsu da suke da shi na zirga-zirga na kai da dawowa a ƙarƙashin kashi na 41 na tsarin mulkin Najeriya. To duk wanda kuma ya yi haka kaga ya saba wa tsarin mulkin Najeriya kenan, wanda dokan nan bai kamata a ce an yi ta ba. Duk dokan da za ta saka wa tsarin mulkin Najeriya, wannan dokan tamkar haramtacciya ce. Haji Sahabu.
Haji Hassan, shin wannan doka ba ta yi wa masu kiwo kudin goro ba, ma'ana an haɗa su baki ɗaya an aza musu laifin mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku?
Haji Sahabu, wannan abin da suka yi ɗin nan ya yi karo da kashi na 42 na tsarin mulkin Najeriya. Domin kashi na 42 na tsarin mulkin Najeriya ta ce ba wani doka da za a yi a Najeriya ko gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha da za ka yi wani doka da dokan nan za ta nuna bambanci tsakanin mutane, wato abin da ake kira discrimination, wato nuna bambanci ko don launin mutum, ko don addininsa, ko don kabilarsa. To yin haka ya sa a wa kashi na 42 na tsarin mulkin Najeriya, in mutum ya aikata laifi, har ya aikata laifi, laifin na aiki an tabbatar da cewa ya aikata wannan laifin, to waɗanda suka yi laifin ne za a same su a yi hukunta su a ce sun aikata laifi. Amma abin mamaki Haji Sarabo, a ƙarƙashin kashi na 20 na dokan da jihar Benue ta yi, za ka ga cewa in aka samu ɗan jihar Benue yayi ɓarna na sace shanu da sauransu, a nan an ce shi fa a masa tara ne na 100,000. Amma a dokan jihar Benue aka ce in babulatani ne ko kuma makiyayi musamman shanunsa suka yi ɓarna da sauransu, to shi a nan hukuncinsa za a ɗaure shi ne aƙalla tsawon shekara ɗaya a gidan yari.
Doka ta baiwa ‘yan jihar Benue wani fifiko ne akan wani ɗan Najeriya, shi dan ɗan jihar Benue ne haifaffen jihar Benue yana da dama ya yi wani abu wadda wani ɗan Najeriya shi bai da ‘yanci ya yi?
Haji Sabo, wannan shi ne abin da yake ba kowa mamaki, duk wanda ya karanta dokan da jihar Benue ta yi zai ba shi mamaki kwarai da gaske, domin duk ɗan Najeriya a tsarin mulkin Najeriya musamman kashi na 25 na tsarin mulkin Najeriya, duk ɗan Najeriya musamman a tabbatar ɗan Najeriya ko kuma ɗan Najeriya wanda aka haife shi ko da a waje ne amma iyayensa ɗan Najeriya ne, a matsayinsa shi ɗan Najeriya ne, ba wani doka da za a yi ko gwamnatin tarayya, wato majalisar tarayya ko kuma wata majalisa ta jiha za ta yi doka da za a ce wannan dokan don mutum shi ba ɗan jiha kaza ba ne bai kamata ya bi daɗi wannan dokan ba. To dokar da jihar Benue ta yi ta nuna bambanci tsakanin ‘yan jihar Benue da sauran ‘yan Najeriya, musamman a nan wannan dokan kamar yadda na ambata kashi na 12 da kashi na 20 na dokan da jihar Benue ta yi ta nuna bambanci tsakanin waɗanda suke ‘yan jihar Benue, har tana ce musu wai indigen, wato ‘yan ƙasa kenan, wanda a cikin tsarin mulkin Najeriya ba wani batun magana indigenship, ana magana ce ta ‘yan ƙasa.
Gwamnati tarayya tana iya tafiya kotu ta ƙalubalanci wannan doka, ko kuma dai sai su makiyaya ne za su iya ƙalubalantar wannan doka gaban shari'a?
To haka sabu a nan wanda dokan aka yi yana ji ya sa'a wa ‘yancinsa, domin abubuwan da muka ambace su ɗin nan kashi na 41, kashi na 42 da kashi na 43 hakki ne ta ɗan adam a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya. Duk wanda yake ji wannan abin ya yi bai masa daɗi ba zai iya zuwa kotu ya ƙalubalanci wannan dokan. To bayan haka kuma ita ma kanta gwamnatin tarayya in ta ga cewa an yi wani doka da ya saɓa wa tsarin mulkin Najeriya, gwamnatin tarayya ta hannun babban lauyan gwamnatin tarayyar Najeriya, wato attorney general na ƙasa kenan, zai iya shigar da ƙara ya tambaye shin bisa ga tsarin mulkin Najeriya wata jiha za ta iya yin doka da zai karo da abin da yake cikin kashi na 41, 42 da 43 ko kuma wani kashi na tsarin mulkin Najeriya, tambayoyin da shi babban lauyan gwamnatin tarayya ko ita gwamnatin tarayya za ta kai kenan a gaban kotu, ko kuma makiyayan ko kuma wanda yake ji hakkinsa an tauye masa, ko makiyayi ko wani ɗan Najeriya musamman zai iya shigar da irin ƙarar, wanda kuma in aka yi haka kotun ana kyautata tsammanin za ta ba da fasara domin a sani shin jihar Benue da kuma jihar Taraba da sauran jihohi da suke yin wannan doka ko suka yi waɗannan dokokin da ya karo da tsarin mulkin Najeriya daidai ne dokan ko ba daidai ba ne.
Masu haro abin da ya sauka kenan cikin shirin demokuraɗiyya yau na wannan mako, sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin Ibrahim Abdulaziz da lauya Hassan Liman da kuma Chibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, anan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.